الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri wanda insha Allah zamu tashi kan aya ta 115 a cikin suratul baqara zai mu fara ba mu fassara wannan ba ko sai ta shiga kan ta fa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
ولما ذكر أن أعظم ظلم في الفعل منع مساجد الله يأيند الله مدهوكين سركي أنبتا سوى زالنتي ما في جرما زالنتي ما في جرما سوى شيني أهنا مسلاتان الله أن يذكر في حسمه أهنا أنبتان الله أتكم مسلاتان a ayar da ta gabata duk wani yunkuri na hana a rayar da masallatai ya zama an hana sallah a ciki an hana karantarwa a ciki an hana musulmai yanci da walwala a cikin masallatai wannan shine zalunci mafi girma a nasaba an yazkura ma'ahu ma yusharikuhu fil azamiyati zulman fil qawl to ya dace Allah ta'ala ya ambata tare da wannan din abin da yake tarayya da shi a wajen girman muni wato cikin magana kenan wancan a aiki wannan kuma a magana wa huwa tsanu fi tahwilil qiblati shine suka a game da canza alƙibla Allah madaukakin sarki ya yi umarni cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina fuskantar baitul maqdisi yayin sallah ya dawo zuwa ka'aba game da dama haka abin yake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira an umarce shi da ya fuskanci baitul maqdisi watanni 16 to sai Allah ta'ala ya canza wannan to shine su yahudawa suka dinga suka suna cewa wannan ai yawo da hankali ne kuma juyawa addinin annabi ibrahima ne baya kaza da kaza wa nisbatul walad ila lahi azza wa jalla haka nan danganta da'i zuwa ga Allah madaukakin sarki shi ma mummunar magana ce magana ita ce magana mafi muni tana daga cikin maganganu mafi muni wa zakara mali kulli wahidin min anwa'il kufari salasa ya ambata sakamakon da ke jiran kowanne daga dangogin kafirai guda uku fa qala sai Allah ta'ala ya ce fi raddi man ta'ana fi naskil qibla yana martani yana raddi akan waɗanda suka yi suka kan canza alƙibla. Allah ta'ala ya ce walillahi al-mashriqu wal-maghrib, mafitar rana da mafaɗarta duka na Allah ne. Ayal ardu kulluha, duniya duka ka Allah ce, gabas da yamma, kudu da arewa, ko'ina. Da annahuma nahiyataha, domin gabas da yamma kusurwoyi ne guda biyu na ainihin ita duniyar, ita ƙasar. Saboda haka wato duk inda Allah ta'ala ya ce a fuskanta ai daidai ne, indai shi ne ya ce a fuskanta. Fa aina ma tuwallu, duk inda kuka fuskanta, ai wato tuwallu wujuhakum ayyuhal muslimuna fi ssalati bi amrihi, duk inda kuka fuskanta kuka yi sallah, ku musulmai, indai da umarnin Allah kuka fuskanta, to fa sama wajhullah, to nan ne yardar Allah. A nan wato Allah ya yarda, wato nan ne Allah ya yarda da a fuskanta, nan yardarsa take. Yanna la muhidin bi kulli shay'in, Allah mai ya kewaye komai. Wa man talaba ridahu bi imtisali awamirihi, wanda ya nemi yardarsa ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa, to wannan wa kazalika yajidu qiblatahu allati radiyaha, to haka nan zai samu alƙiblarsa wacce ya yarda da ita. Ma'ana dai idan mutum yana neman yardar Allah ne, to in ya fuskanci alƙiblar da ya ce a fuskanta, to babu shakka zai sadu da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka babu wani abu da za a yi wani tsokaci ko a yi mita a kai don me aka canza alƙibla. In Allah ne yace ya canza, yace a bar nan a fuskanci can, tunda shi ne mai mallakar gabas da yamma, kudu da arewa, duk duniya tasa ce, yana da haƙƙin ya ce a fuskanci ko'ina. In da ya ce a fuskanci nan, daga baya ya ce a'a a koma can, ai duka haƙƙinsa ne, shi ake bautawa kuma shi ne ake wa biyayya, kuma duk kusurwoyin nasa ne. Inda ya ce a fuskanta nan, wato nan ne ya dace. Saboda haka suka a kan wannan ba yi da ma'ana, in banda bijirewa da ta'annuti irin na mushrikai ko kuma ahlul kitab. Inna Allah wasi'un alim, lallai Allah mawadaci ne, fallasa ta yawadaci komai, alimin kuma masani ne game da shiri da tsarin da yawa halittarsa. Wato wannan dai far'i ne na inkarin naskhi. Wato a baya Allah ta'ala ya magana akan naskhi, wato canza hukunci ko wata shari'a. Ma'anan sahh min ayatin aw nusyanati bi khairin minha aw misliha, duk wani hukunci da muka canza to za mu kawo fiye da shi ko kuma kwatankwacinsa. Haƙƙi ne na Allah, kuma shi kaɗai ya cancanta da ya yi haka. In ya yi haka kuma to babu sauran wani abu na dama da wani yake da shi ya yi suka a kai. Bayinsa ne, yawwa halittarsa ce, yawwa addinin kuma shi ake bi. To don me in ya canza alƙibla ko in ya canza wani hukunci daga halal zuwa haram ko haram zuwa halal, ko kuma wani wajibi ne ya ce ya canza daga nan zuwa can, ai duka Allah mayalwaci ne a wannan, yana da wannan damar duka. A shari'arsa da ƙaddararsa da baiwarsa duka mayalwaci ne, kuma yana da dama, don me za a ƙuntata lamarinsa? Ba wanda ke da wannan dama. To wannan dai gargaɗi ne ga musulmai kan cewa wajibi ne su miƙa wuya akan dukkan cikin dukkanin wani hukunci da Allah ya riga ya zartar, kada su biye ire-iren waɗannan halaye na ahlul kitabi ko mushrikai da suke jahilai, da suke ɗaukar wannan a matsayin yawo da hankali, ko kuma suke sukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan cewa wai ra'ayinsa kawai yake ɗora mutane a kai. Wannan lamari ne na Allah, Allah shi ke da wannan haƙƙi da cancanta. Wa qalu, har ila yau sun ce, ayal Yahudu wan Nasara, su Yahudawa da Nasara, Yahudawa da Kiristoci, wa man za'ama annal mala'ikata banatullah, da ma Sabi'awa kenan, waɗanda suka raya cewa wai mala'iku ‘ya’yan Allah ne mata. To duk dai ire-iren waɗannan kafiran sun ce ita hazallahu waladin, Allah ya riƙi ɗa, wai Allah yana da ɗa. Allah ta'ala ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi, tanzihallahu an, tsarki ya tabbata ga Allah a barin riƙar ɗa. Duk sanda mushrikai suka ambata irin wannan saƙo, Allah tabaraka wa ta'ala yakan tsarkake kansa da kansa, kamar yadda yake anan ɗin, ballahu ma fis samawati wal ard, bari wannan cewa yana da ɗa ba haka bane, lahu ma fis samawati wal ard, abinda ke cikin sammai da ƙasa duka nasa ne. Wanda ya mallaki sammai da ƙasai, ya halitta su, ya samar da su, yake mallake da su, ta ya za a ce ya riƙi wani ɓangare daga waɗannan ɗin a matsayin ɗa? Riƙar ɗa wani sashe ne ko wata alama ce da ke nuna gajiyawa, wanda ke buƙatar taimako, wanda ke buƙatar magaji, ko wanda ke buƙatar mamisalci, ko yake da mamisalci shi ke da ɗa, domin ba makawa ɗa far'i ne kuma misali ne na mahaifinsa. To Allah ta'ala ɗaya ne, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bai da wani kwatankwacinsa ko kininsa. Saboda haka duk halittun da suke sama da ƙasa, da mala'iku da mutane da aljanu da dabbobi da sauran halittun da sai shi kadai ya san yawansu, yawan nau'ukansu da jinsunansu, to duka bayansa ne. Mulkan mallakarsa ce fa huwa maliku, shi ne mamallakinsu. Wa khalqan fa huwa khaliquhum, shi ne mahaliccinsu. Wa abidan bayansa ne fa huwa rabbuhum, shi ne mamallakinsu. Wal mulkiyatu tunafil wilada, kuma mallaka tana kore haihuwa. Wa abbara bima taghliban lima la yaqulu, yayi ta'biri da ma, wato lahu ma fi samawati wal ard, yace ma ya rinjayar da abubuwan da ba mutane ne ba. Kullun lahu qanitun, dukkansu suna biyayya gare shi subhanahu wa ta'ala. Ma'ana duk halittun da ya mallaka, ya halitta, ya samar, yake a matsayin ubangijinsu, dukkansu suna biyayya gare shi, suna ɗa'a. Ai muti'una lillahi azza wa jalla bi da'ati wal iqrar wal iqrar bil ubudiyya. Waɗansu halittun suna yarda su yi imani a cikin zukatansu, su yi furuci kuma da gaɓoɓinsu cewa Allah, da wato harsunansu, su yi furuci da harsunansu, sun yi imani da da zukatansu, kuma sun furta da harsunansu, kuma su yi ɗa'a da gaɓai, su ne waɗanda suka yi imani da Allah, suka bi manzanni. Waɗanda kuma ba su yarda cewa su yi furuci da harsunansu ba, kuma su yi imani da zukatansu, to suna yin biyayya dole bisa larurar da Allah ta'ala ya ɗora su a kanta, wato ba makawa, suna biyayya ga Allah ta wannan. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil hudud wal asal, wanda ya zama mumini mai da'a zai yi sujada, yi biyayya ga Allah cikin daɗin rai, cikin biyayya da walwala. Wanda bai yarda da yayi haka ba saboda kafircinsa ma, to Ubangiji yana tilasta shi da hukunci na ƙaddara yayi biyayya ga Allah ta'ala akan abin da Allah ya so, ko da ba da surar ibada ba, ko da ba da surar da'a ba, dole sai yayi biyayya. Ba wani taliki da zai bijire wa Allah ta janibin hukunce-hukunce na ƙaddara. Hukuncin shari'a da yake shi ibtila'i ne, an wa ‘yan adam talala, an musu an ba su nau'in zabi wajen su yi ko kada su yi ta fuskar kaddara ba ta fuskar shari'a ba wanda yayi addini zai iya rayuwa wanda bai yi shi ba ma zai rayu to wannan amma dai ta fuskar yarda Allah bai yarda da ayi kafirci ba to amma kaddara kam Allah da ya kaddara kaddara to bai barwa wani zabi ba shi yasa wanda dai Allah ya doro masa jinya ba zai kore ta ba sai Allah ya dauke har Allah ta'ala ya kawo mutuwa da ya hukunci da ita akan kowa babu wanda ke bijirewa wannan saboda hukunci ne wanda ba a bijire masa ba a barwa mutum wata dama ba irin ta ibtila'i to shine anan yake cewa kullu lahu qanitun dukkan suna biyayya gare shi eh wa kullu man yasarru bima yuradu min kuma kowa abin horewa ne da yin abin da ake nufin sa da shi kowa tsarin da Allah ya so ya bi da shi lalle dole sai ya bi wannan in ba ta fiskar da'a da ibada ba to ta fiskar kaddara da tilastawa da kahriyar ubangiji subhanahu wataala saboda haka kenan ba bayinsa ba ƴaƴayensa bane Allah bai rike da ba Allah subhanahu wataala ya halitta halittu ne baki ɗayan su a matsayin bayinsa wanda yake sarrafa su yanda yaso badi'us samawati wal ard shine wanda ya kirkire sammai da ƙasa mujiduhuma la ala misalin sabaq shine ya samar da su ya kirkiro su wanda ba tare da wani misali kwatankwace irin nasu da ya rigaya ba sama da ƙasa Allah ta'ala ya samar da su amma ba ta bayin irin su ba ya samar da su ba tare da akwai irin su ba saboda gwanintarsa da iyawarsa da saninsa da ikonsa ya kirkiro da su wai za ka da amran kuma idan ya nufaci wani al'amari ya so samar da wani al'amari wa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to abinda yake faɗa kurin abinda yake cewa kadai domin abin ya faru shine kasance sai ya kasance nan take wawai kunu wato da zarar ya faɗa da nufi shi kenan abin sai ya kasance da haka ya halitta dukkanin waɗannan halittu manyansu da ƙanana don haka shi Allah ta'ala mai samarwa ne daga rashi babu abu sai samar da shi aslan ba mai harhaɗawa ba ne bayi Allah ya ba su basira ta su ɗauko wannan da wancan gwargwadon yadda ya sanar da su ya ba su dama su haɗa sai wani abu ya kasance nan ma in Allah ya yi izini subhanahu wa ta'ala amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana samar da abu ne ya ƙago shi ya ƙirƙiro shi ba tare da akwai shi ba da duk halittar sama da ƙasa da ma abin da ke ciki duka babu su a da Allah ya samar da su saboda yawan ikonsa da kuma gwanintarsa da saninsa saboda haka danganta masa ba wani abu ne wanda wato bai dace ba ya danganta masa wato ajizanci ne yawa to shi kenan
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Wa'inda ba su da sani, jahilai wa'inda ba san girman Allah ba, sai suka ce, wato sun ce, a Yahudul Madina, wato Yahudawan Madina, an ce akwai wani mutum wai shi Rafi ibn Huraimala, ba Yahude ne, ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai in manzon Allah ne da gaske, me yasa ba za ka ce wa Allah ya magana da mu? Ya faɗa mana mu ji maganarsa, ya tabbata mana cewa kai manzon Allah ne, me yasa ba za a yi haka ba? Kaga ai ya kamba ma kansa da yawa, ya kula kansa da yawa. Wakila amma wasu suka ce kufaru makkata, kafiran makka ne mushrikai su suka faɗi wannan. Ta yi kuma dukansu kowa ya faɗa, domin sun yi tarayya a cikin tsiwa irin ta kafircin. Suka faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, laula yukallimuna Allahu, me ya hana? Laula imana halla, me zai hana yukallimuna Allah, Allah ya mana magana? Annaka rasuluhu, cewa kai manzansa ne. Aw ta'tina aya, ko kuma amma ba a yi haka ba, wata aya wato mu'jiza ta zo mana, min maktarahnahu ala sidqika, daga irin abinda muka buƙata kai mana, abinda zai nuna kai mai gaskiya ne, wato cikin da'awarka. Kamar ce maka da muka yi, a kwashe mana duwatsun Makka, mu samu sarari, mu yi gonaki da gidaje, wato mu samu wannan dama. In kai mana wannan, to mun san ba a taɓa samun wani wanda ya yi irin haka ba, kuma komai tsafin mutum ma ba zai yi irin wannan ba, sai mu yarda cewa kai Allah ne ya turo ka. Ko kuma an mai da dutsen Safa ya zama zinariya, to amma Allah bai mana magana ya ce da mu kai manzansa ba ne, sannan in mun ce ka kawo aya ko mujiza ba za ka kawo ba, kuma kai ɗin nan cikinmu ka taso, kai mutum ne kamar mu, to ta yaya za mu gaskata haka? Ma'anar zancen nasu kenan. To duka wannan an faɗa manzanni tun da matan, shi yasa Allah ya ce kazalika, to kamar hakan dai, kama qala haula'i, kamar yadda wa'annan suka faɗa, qala allazina min qablihim, wa'anda suke gabaninsu suka faɗa, min kuffari al-umamil madiyati li anbiya'ihi, daga kafirin al'ummomin da suka shuɗe, haka suka faɗa wa annabawansu, misla qawlihim, irin maganar da wa'annan suka yi yanzu. Wato ma'ana ana kwantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da hankali ne cewa ba shi ne farkon wanda aka yi masa irin wannan ta'annuti ba, an faɗawa manzanni daban-daban gabaninsa irin wannan magana. Amina ta'annuti wa talabil ayat, na shishigi da kuma neman ayoyi, neman mu'jizozi, an yi wannan. Tashabahat qulubuhum, zukatansu sun yi kamanceceniya, kafiran da na yanzu, ai shedan ɗin da yake kangarar da su ɗaya ne, shedan ɗin da yake kimsa musu makirce-makircensa ai ɗaya ne. Saboda haka babu mamaki idan kafiran zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun faɗa masa irin abin da kafiran can baya da daɗewa, kamar zamanin Annabi Nuhu alaihi salam, ko Annabi Hud, ko Annabi Salihu, ko Annabi Ibrahim ba. Dan zakatan bil adama, a ɗabi'arsu in sun ta san ma rashin kirki da rashin ɗa da iri ɗaya ne, suna kamanceceniya. Fil kufri wal inad, wajen kafirci, arnanci da kuma taurin kai da bijirewa, suna kamanceceniya. Wa fi tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, cikin wannan akwai rarashi da faɗe baƙin ciki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da aka yi maka, duk ciwonsa, in wato ka samu labari cewa ai ba kai kadai aka yi wa ba, ma'ana an yi wa waɗansu ma, irin ka. Wannan kaga ya nuna ba wai dan kai baka iya bane ba. Yawwa, ba wai dan wato Allah ya tabar da kai ne ya ki kula da kai ba kamar saura ba, a'a, jarabawa ce, sunnar Allah ce, duk wani mai aiki irin wannan, mai yake na kira zuwa ga Allah sai ya samu tsangwama, sai ya samu irin wannan bijirewa, da irin wannan suka, da irin wannan muggan tambayoyi, sai irin wannan har fiye da haka. Wasu ma ba har karkashe su aka yi ba, a musu jina-jina duk ba abin da ba a yi ba, saboda haka jin wannan zai rage damuwa, zai sa a ƙara jurewa da haƙuri. Kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, haƙiƙa mun bayyana ayoyi wato ga mutane da suke da yaƙini. Indai har mutum imanin zai yi, zai aike da hankali, zai aike da basira, zai hattara, to ayoyin da muka saukar na littafin Allah da bayanai haƙiƙa sun isa mutum ya gamsu da cewa Allah ta'ala ɗaya ne shi ya cancanta da abauta masa. Sun isa su tabbatar da gaskatar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wato fayyuminuna, wato waɗanda suke da yaƙini za su san cewa ayoyi ne na gaske, fayyuminu sai su yi imani. Faktirahu ayatin ma'aha ta'annutu, bayan ayoyi sun gamsar, bayanan da aka yi sun gamsar, to kuma a sake ci gaba da wai neman waɗansu mu'jizozi na musamman, to wannan shishigi ne da taurin kai da bijirewa kawai. In ba haka ba, dukkan mai imani abinda ke buƙatar ya samu shi ne tabbatar dalili, to dalili ya tabbata daga ayoyin da muka saukar. Duk masu yaƙini lallai ne za su yi biyayya ba sai sun nemi wata mu'jiza ba. Ai gashi nan al'ummomi da suka biyo baya, duk al'ummar da suka yi imani babu wanda ya tambaya sai an nuna masa mu'jiza. Asali ma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo, amma duk wanda aka masa bayani ya gamsu sai ga yayi imani. To kaga yaqinin da ake da basira kenan, saboda haka ba sharadi bane wai mutum ba zai gamsu ba da cewa manzon Allah ne ba sai an nuna masa mu'jiza, ba sharadi bane. Bayanan da aka yi masu gamsarwa sun isa, duk wanda yake da yaƙini ya yi imani. Kuma in mutum bai yi imani ba sakamakon wai bai ga mu'jiza ba, to ba yi da hujja a wurin Allah. Allah ya san, ya ba shi hankali, ya san an masa bayani da harshe da yaren da zai gane, an yi bayani dalla-dalla. To don cewa ba a nuna wata mu'jiza ba sai mutum ya ƙi imani, ba zai je ranar lahira ya gaya wa Allah cewa ra'ayi ce mana aka yi kawai manzon Allah ne, kuma ba nuna mana wata mu'jiza da muka gamsu ba. Ba wanda zai zo da wannan ran tashin kiyama a karɓa masa. Saboda ka ta'annutin na tantiran waɗanda shaitan ya riga ya galaba a kansu ne, ƴan tsiraru ko dai daga cikin ahlul kitabi ko kuma daga mushrikan, su ne suke yin wannan. Inna arsalnaka bil haqqi, lallai mun aiko ka ya Muhammad bil haqqi, da gaskiya wato shari'a. Bashiran, kana mai albishir, to bashir man ajaba ilaihi bil janna, kana albishir ga wanda ya amsa zuwa ga imani, zuwa ga shari'a, zuwa ga addinin gaskiya, kana masa albishir da aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da bishara cewa duk wanda wato yayi imani, yayi tauhidi, yayi riko da addinin musulunci da shari'arsa, ya rayu akan haka, to makomarsa ita ce gidan aljanna a bayan mutuwa. Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki. Wa naziran, kuma mun aiko ka har ila yau a matsayin mai gargadi. Tanzir man lam yujib ilaihi bin nar, kana gargadi duk wanda bai amsa zuwa ga gaskiyar ba, zuwa ga shari'ar da Allah ya aiko ka da ita ba, wato wanda duk bai musulunta ba, bai imani ba, to mun aiko ka dan ka masa gargadi cewa zai shiga wutar jahannama. Inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa fi alakhirati min alkhasirin, duk wanda ya kafirce bai imani ba, bai yi ba samsam tun farko ma, ko kuma bayan ya yi imanin sai ya juya ya ridda lakiya shi mu da ita, daga ita ya ridda ya bar imani to aikin sa ya baci ba wani abu zai samu a lahira bai da rabo a lahira to gargadin kenan wala tusalu an ashabil jahim kuma ba za a tambaye ka ba game da yan mutar jahannama a ce yaya aka yi kai kuwa baka shiryar da mutane mafi yawan su ba gashi jahannama ta cika da kafirai da yan muta wato me yasa baka shiryar da su ba za maka wannan tambaya ba dan wannan ba aikin ka bane shiryar da mutane su karba su yi aiki tilasta zakatan su wannan ba aikin ka bane gamsarwa ta fuskar bayani shine kawai naka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar ɗan uwan sa manzanni sun wadatar da mutane da bayani sun yi albishir sun yi gargadi sun bayyana komai da Allah ya umarce su sannan sun barwa kuma mutane hukunci hatta jihadi da ake yi ba ana jihadi bane dan a tilasta mutum ya so yaki ya musulunta ba a samar da dama ne da yanci na yanda mai addini zai yi addini yawa bisa walwala babu wanda zai sa masa barazana ba wanda zai hana kuma musuluncin yayi walwala amma ba haka ba ai kaga waɗanda ba su yarda su musuluntan ba ma in sun yarda za su zauna lafiya da mutane da musulmai sai a yi yarjejeniya da ake kira aqdu zimma kullum yarjejeniya zaman lafiya su dinga biyan jizya ga baitul malin musulunci suna ba da tallafi wajen gudanar da tsaro sai su zauna lafiya ba tare da an tilasta su ba la ikraha fid din amma dai jihadin yana maida ta'addanci masu ta'addanci ne wajen hana mutane addinin Allah ko hana mutane shiga cikin addini ko kuma musguna musu wajen gudanar da addini to dan a samar da yanci yawa da walwala cikakke shine yawa amma gamsuwa mutum ya yi imani wani abu ne na zuciya ba wanda zai iya tilasta wani ainihin ya juya zuciyarsa sai in Allah ya so amma dan aka samu kyakkyawan yanayi da yanci to wannan yana taimakawa wanda yake son ya shiga addini ya shiga addini wanda yake so tabbata ya tabbata saboda haka ba za a tambaye ka ba game da yan wutar jahannama al-kuffar ay la nas'aluka ma lahum la yumin ba za mu tambaye ka ba wai me yasa ba su yi imani ba inna ma alaykal balag ai abinda ke akan ka kadai shine isar da sako kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako a lokacin da aka yi hajjin ban kwana a shekara ta 10 bayan hijira kasa da wata 3 da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam a taro mafi girma da ya hadu da jama'a a cikin sa yayi hudubobi da jawabai da yawa yana cewa ala hal ballagtu cikin abin da yake magana ko saurara ku ji shin isa da sako yana cewa allahumma fashhad ya allah ka shaida yana ta maimaita wannan to manzo Allah sama ya isar da sako baki daya ya isar da alqur'ani da sunnar da Allah ya umarce shi da shari'a duk ba abin da ya bari to saboda haka ya rage wa mutanen duniya kuma wanda yayi imani da shi a lokacin sa ko a bayan lokacin sa har zuwa ƙarshen duniya sakamakon wannan bayanan da manzo Allah ya gadar wa mutane su shikenan ya tsira ya rabauta yana da bisharar da annabi sallallahu alaihi wasallam tayi yayi wa al'umma ta shiga aljanna wanda kuma ya bijire to wannan kuma yana nan jiran sakamako na gargadi na azaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi akai hadisi ya inganta a muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi babu wanda zai ji labari na daga yahudu ko nasara ko sauran kafirai tun daga sanda aka aiko ni har zuwa ran tashin kiyama duk wanda ya ji cewa Allah ya aiko ni amma bai bi ni ba to sai ya zama dan wutar jahannama har abada haka ka'ida take dan shine manzo na dukkan zamani daga lokacin sa har alkiyama kuma shine manzo na dukkan al'umma ba zuwa sashen mutane aka aiko shi ba ko sashen zamani wa fi qira'atin bi jazmi tas'al nahayan a wata qira'a wala tas'al an ashabil jahim wala tus'alu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba game da yan wuta me yasa ba su musulunta ba ko kuma wala tas'al an ashabil jahim kada kai tambaya game da yan wuta azabar da za a musu an riga an yanke kawai indai ba su yi imani ba ba wani mai wata alfarma kuma komai kusaci komai gata indai ba a yi imani ba kuma to shikenan kamar yadda Allah ta'ala ya fadawa annabi Nuhu alayhi salam ko yawa Allah ta'ala ya yi alƙawarin halakar da mutanensa saboda haka cewa za a rage wani a ciki ba zai yi ba ɗansa da bai yi imani ba wato yace masa zo ka shiga matsirarta ka tsirarta da mu yace a anin ni zai hau dutse ne tsira kaza 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 wannan bai amfani ba ya halaka annabi Nuhu alayhi salam wato lokacin da abin ya faifaye yake roƙon yake tambayar Ubangiji ga abin da ya faru ɗana kuma da dukkan iyalaina kuma alƙawarinka gaskiya ne Allah ta'ala ya ce masa la tas'ali ni amma laysa laka bihi ilm kar ka tambaye ni game da abin da baka da sani baka da hujja akai kada ka tambaye ni game da halakarsa innahu amalun ghayru salih aikinsa aiki ne ba nagari ba wato kafiri ne shi saboda haka duk wanda ya kafirta in Allah ya halakar da shi to kar ka yi tambaya game da wannan dama abin da za a yi masa kenan gargadin da aka yi kenan wanda bai imani ba zai halaka to in ya halaka shi kenan ya gamu da makomansa ta ƙarshe ba za a tambaye kar ka yi tambaya ma game da wannan ya tafi kenan alaka ke ya ce mu a ce mutum ya gangara cikin azaba ba wanda zai tausaya ba wanda zai san halin da mutum yake ciki ba wanda zai jajanta ko ba wanda yake da damar ya ce ko Allah ya ji kansa ma ko Allah ya ji kansa ya faɗi wani abu na nuna tausayawa ma babu shi ba zai amfanar ba to wannan Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan walan tabda anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatu yahudu da nasara ba za su yarda da kai ba duk yadda zaka kusace su duk yadda zaka nuna musu sauci ba za su gamsu da kai su yarda su amince da kai ba hatta tattabi'a millatuhum har sai ka bi addinin su wadda kasirun min ahli al-kitabi law yaruddukum an dinikum aiwa lawa da ne kuma kufaran haslamin inda an kusa suna so a ce su mayar da ku a barin addinin ku saboda hasada da ke cikin zukatansu to wannan din shike a ransu kullum ba yadda za a yi kana musulmi kana rike da alqur'ani kana bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana bin shari'ar musulunci wai saboda iya sakin fuska ko kuma saboda wani nuna san kawance sannan su yarda da kai ba zai yi ba sai dai in ka bi addinin nasu kul inna hudallahi huwal huda kace to lalle shari'ar Allah wato addinin musulunci kenan huwal huda shine shari'a ita ce shari'a kada addinin musulunci shine kawai addini inna dina inda lahil islam addini a wurin Allah karɓaɓɓe wanda ke da tasiri wanda mai shi zai tsira da shi shine kawai addinin musulunci wama adahu dalal abinda da ba shi ba bata ne wama za abadal haqi illa dalal bayan gaskiya ba wani abu kuma sai bata idan haka wala inittaba'ta ahwa'uhu kuma wallahi idan ka bi soyayyen zukatan su ana fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ko da yake shi ba yadda za a yi hakan ta faru amma dan ya zama gargadi ga al'ummarsa ay allati yad'unaka ilaiha faradan wato ai ala farde ko eh wallahi inda zaka bi soyayyen zukatan su da suke kiranka zuwa gare su farada a bisa kaddarawa abin da za a ce a kaddara a sama a ce kaza wato ya faru duk da ba zai faru din ba ba'da lazi ja'aka min al-ilm bayan abin da yazo maka shi yazo maka wato bayan abin da yazo maka min al-ilmi na sani na wahayi bayan Allah ya saukar maka da imani da tauhidi ya saukar maka da musulunci da shari'a ya saukar maka da halal da haram ya saukar maka komai da ake bukata Allah ya saukar da komai da ake bukata amma sai ka bi abin da ransu yake so malaka min Allah min waliyin wala nasir to baka da wani majibinci da zai tsare ka wala nasir ko wani mataimaki da zai kare ka daga kamunsa idan an fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tare da cewa shi Allah ya tsare shi ma'asumi ne ba shi ba manzannin da ba su kai shi matsayi ba ma ba za su biya kafirai ba wajen canja hukuncin Allah balle shi to gargadi ne ake yi ga al'ummarsa gargadi ake yi ga ainihin mabiya cewa in sun yi sake sun bi hanyoyin kafirai sun bi hanyoyin batattu sun bar musulunci, to in Allah ya kama su da zilla da kaskanci ba wanda zai ainihin dawo musu da martaba a duniya kenan, kamar yadda a makoma kuma in ya kama su da azaba ba wanda zai kwace su. Wani baban malami a ƙasar Misra shekarun baya, Sheikh Ahmad Shakir, shi ne baban malamin hadisi a lokacinsa kamar yadda Albani a lokacinsa yake, a taliƙin da ya yi wa tafsirinsa Umdatu Tafsir daidai nan wurin yake cewa Allah ya tsare al'ummar musulmi tsawon ƙarni kusan 13 da baki ɗaya cewa ba su yarda a ce sun janyo wani abu daga dokoki da hukunce-hukunce wajen halatawa ko haramtawa ba, su janyo wani abu daga dokokin kafirai, Yahudawa ko Nasara ko waɗansu mutane su zo su haɗa da addininsu, ba ce wannan Allah ya tsare mutane. Sai daga ƙarshe ƙarni ɗaya ko fiye da haka, lokacin da Turawa mulkin mallaka suka mamaye mutane, to shi ne waɗansu daga cikin waɗanda shedan ya yi galaba a kansu, masu son duniya, waɗanda suka jahilci haƙiƙanin ainihin addinin na musulunci, ya suka dinga haɗawa, suka dawo suka maida mutane tamfar abin da Allah ya faɗa ga ahlul kitabi, afatu'minuna bi'ayatil kitabi wa takfuruna bi'ba'd, wani abin da Allah ya haramta an haramta shi, wani abu kuma an halatta. Suka zo suna cewa riba halal ne saboda ainihin shi ne jijiya ko ɓargo ko tsatso na tattalin arziki, bayan Allah ta'ala ya yi narko mafi muni mafi tsanani a kan riba. Suka zo suka haramta abubuwa, suka ce auren fiye da mace ɗaya ma bai halatta ba ko kuma bai kamata ba, bayan ko gashi Al-Qur'ani ya halatta shi, sunna ta tabbatar da shi, manzo Allah da musulmi sun aikata. Suka yi tabin su a irin waɗannan, suna kwaikwaya su a abubuwa da yawa na dokoki da hukunce-hukunce, ya ce amma duk da haka suna danganta kansu zuwa ga addinin musulunci. To wannan abinda suke yin duka, wato suna yi ne don su yardar da ubannin gidansu, jagororinsu daga cikin kafirai, neman yardarsu suke yi har suka kai ga wannan. To kuma ya ce duk wanda ya kai ga wannan, to ƙarshe dai ya rabu da imaninsa, ya rabu da musulunci, domin ba zai yiwu ba ka yi biyayya ga Allah sannan ka yi biyayya ga waninsa a wajen shari'a, ka daidaita Allah da waninsa, wannan ma shirka ce, babbar shirka. To Allah ta'ala ya tsare mu, kuma akwai wannan ɗin, Allah ka kiyaye mu. Saboda haka shi musulmi da'iman dole ya samu abin da ake kira at-tamayyuz, ya zamanto daban wajen kare imaninsa da aqidarsa, cewa kada wani abu ya ratso cikinta, imaninsa da aqidarsa su zama ainihin sun tsayu ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, biyayyarsa ta zama ya yi biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, samun saƙo a aikata zunubi ko kuma a bar wani abu na ɗa'a. ‘Yan Adam suna da ajizanci a wannan, amma dai ba da sigar mutum ya bar wani wajibi saboda kawai shi bai ɗauka wajibi ba ne, kaga wannan sai zama canza shari'a ne, ko ba haka ba? In musulmi ya bar wani wajibinsa, misali a ce wajibi na cewa namiji yana sama da mace a wajen jagoranci, Allah ne shar'anta, ko ba haka ba? To in mutum ya yi zama solobiyo, misali ya zama bai da wani kata'us, bai da tasiri, har mace ta rinjaye shi, misali, amma dai bai itiƙadin halaccin hakan ba, to ya zama shashasha, ya zama fasiki, ya zama mai laifi, ya zama mara tasiri, amma ba za a ce ya kafirta ba. Amma idan hakan ta taso ne sakamakon jin cewa ai yadda sakafar zamani take a wurin Yahudu da Nasara shi ne cewa maza da mata suna kamar kunnen doki ne tare suke, wato ba wani wata kiwama, wa yadda namiji yake da ta cewa haka mace kaza ka, irin wannan falsafar ita ya bi, shi ya sa ya ɗauki wannan, to kaga abin nasa ya zama aqida, ko ba haka ba? Abin ya zama juya shari'a. To haka nan wanda ya ci riba yana jin cewa ribar halal ce saboda sun ce halal ne, kaga wannan ya canza hukuncin Allah ne. Amma wanda ya ci riba saboda rauninsa da haɗamarsa, amma ya san shi mai zunubi ne, wannan fasiki ne, to haka dai abin yake. To daga ainihin abin da suke ta rubutawa, suna ta jan hankalin mutanen, duk wanda ya gafala zai iya fadawa cikin ko dai babban karamin laifin ko babban a cikin duk da cewa manya ne ko dai mutun yazo yana tai ya lalace zan babban fasiki ko kuma karshe mutun yazo ya halatta haram ko ya haramta halal ko ya jirkita hukuncin na Allah ta'ala ya yaddar da su sai ya bar imani saboda haka in mutun zai yi riko da musulunci yanda yake asalin sa yi riko da shari'a ba su gamsu da shi ba ko zai su yi ta bin sa ne har sai sun ga sun raba shi da addini to in sun san cewa tabbas ya rabu da addinin a hakika ko da yana nan a bisa addinin asura za su ja shi a jika shi yasa suke tare da munafikai suna arzukta su ma'ana suna ba su dukiyoyi suna ba su matsayi da mukamai da sauransu duka saboda sun riga sun san sun gama da su amma wanda ke haffa da aqidarsa to wannan ba sa ainihin amincewa da shi su yarda da shi kuma dama ɗayan biyu ne ko ka yarda da Allah subhanahu wataala ka bi tafarkin manzansa sai ka zama musulmi mu'mini cikakke wanda zai samu daraja da ɗaukaka a cikin rayuwa ta duniya sannan ya samu tsira ainihin da yardar Allah da rahmarsa a lahira ko kuma mutum ya zama ya bar neman yardar Allah ya nemi yardar ƴan duniya ya nemi yardar kafirai to ya juya wa Allah baya kenan to ƙarshe ya iya samun wani abu da zai iya samu na ruɗi amma ƙarshensa shine zilla a cikin rayuwa da kuma fushin Allah da azabarsa a makoma saboda haka har kullum musulmi ya san cewa musulunci shine aula shine kuma addini ya daje a wurin Allah da abin da ba shi ba bata ne ya rike wannan shine fasakin kama umarta man taba ma aka wala ta dago inna huma ta'maluna basir Allah haka yace ka tsayu a bisa abin da aka shar'anta ma kai da waɗanda suka tuba musulmai tare da kai kada ku wuce iyaka kada ku wuce ka'ida wuce iyaka shine ai abin da a wuce shari'a a wuce abin da shari'a ta tsaya da mutane a kansa Allah yana kallon duk abin da mutane suke yi Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
Allah madauke sarki yace allazina atainahum alkitaba wa inda muka basu sanin littafi wato littattafai wa inda suka san at-taura da injila kyakkyawan sani kuma sani wanda yake da ikhlasi a cikin sa yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi kuma suna bibiyar sa yanda ya cancanta a karanta shi kuma a bibiye shi ai aike da shi ay yaqra'unahu kama unzila suna karanta shi kamar yadda aka saukar da shi ba sa canza hukuncen sa kuma ba sa tawili ba sa ainin juya ma'anoninsa zuwa ga soyayyen zukata nasu ko na waɗansu shugabanni saboda sun san girman matsayin abin da Allah ya sanar da su wanda Allah ya sanar da shi addininsa to ya sanar da shi abu mafi daraja mafi kima sanin addinin ya fi kowace dukiya ya fi kowane matsayi a martaba a wajen Allah da kuma ainihin kawo zama sababi na tsira duniya da lahira to wanda ya san wannan ya fahimci wannan yayin da aka bashi sanin to ya san an darjanta shi kuma ya san an bashi abu mai kima, ba yadda za a yi ya banzantar da shi, ya ballaga zantar da shi, ya canza ko ya juyar da shi don neman wani abu na duniya. Saboda haka suna karanta shi yadda ya cancanta a karanta shi. Wal jumlatu hal, wato waɗanda muka ba su littafi kuma suka kasance bayan mun ba su shi suna karanta shi haƙiƙanin karantawarsa yadda ya cancanta. Haka din nan aka ce nusiba alal masdar, an masa nasbu ne saboda masdar ne. Ai sifatu li mazarin mahzufi, sifa ce ta wani masdari da ba a faɗe shi ba. Takdirinsa shi ne wato kamar a ce yadlunahu tilawatan haqqa tilawati, suna karanta shi karatun yadda ya cancanta a karanta, karatu na gaske, wato babu coge a ciki, babu karkatarwa, babu ha'inci a ciki. Idan mutum ya karanta littafin Allah ma, to amma da ya zo fassara sai fassara ta son zuciya, kuma ba don wani dalili ba, sai don waɗanda wato yake kwaɗayin wani abu a wurinsa daga mabiya ko daga shugabanni don su ji daɗin irin wannan fassara da karkatarwa da ya yi, shi ya sa ya yi wannan. To kaga bai karatu yadda karatu yake ba, bai karatu yadda ya cancanta a yi karatu ba. To amma su ba sa wannan, suna karanta littafin yadda aka karanta shi. To waɗannan ula'ika, waɗannan yu'minuna bi, sun yi imani da shi, su ne masu imani, haƙiƙanin imani da shi littafin. Mislu jama'atin qadimu min al-habashati wa aslamu, kamar wata jama'a ne da suka zo daga Habasha, an ce daga Nasara suke, amma da suka zo suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna da shi, sai suka musulunta. Har ma kafirin Quraishi suka dinga cewa kai ba mu taɓa ganin wawayen mutane irin waɗannan ba, mutanen ku sun turo ku don ku zo ku gane musu mutumin nan, ku ji ta bakinsa, ku je ku mai da saƙo in ya so a gaya za a yi, amma kurin kuna isowa gurinsa kawai ku zo ku faɗa cikin al'amari. Wani irin wawayen mutane ne. Haka mushrikai suka yi ta faɗa musu, suka ce ku je dai, mu dai kan mun fahimci gaskiya kuma ba za mu bar ta ba. To saboda sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa ke karantarwa daidai ne yadda yake a littafin Allah Injila. Ai mun ga Najashi rahimahullah, wato wanda sahabbai suka koma gurin sa fadarsa, suka samu mafaka daga takurawa da matsin lamba na mushrikai. Kaga shi ma Kirista ne da farko, kuma babban sarki, to amma da Allah ya sa adali ne. Lokacin da wato sahabbai suka yi masa bayanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su a game da Annabi Isa alaihi salam, suka karanta masa farkon suratu Maryam, kaga anan ne aka yi bayanin Annabi Isa alaihi salam har zuwa zalika Isa ibn Maryam qawlal haqqi allazi fihi yamtaru, tun daga farkon Isa har zuwa nan. Da ya ji wannan, yana zaune da malaman coci-coci manya-manya da aka kawo su don su saurari tattaunawar, sai ya ce ya ɗauko ta 'yar sanda ya ce, to ai wannan abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na Alƙur'ani da ya karanta bai ƙara ba, ko kamar ɗan wannan ya nuna wata sanda ko kamar ɗan haka bai ƙara ba akan abin da Annabi Isa alaihi salam ya faɗa. Saboda haka ya ce ku je kawai ku zauna ku yi addinin ku, ba wanda ya isa ya taɓa ku. Su kuma malaman cocin waɗanda mushrikan suka ba su cin hanci don su taimaka yadda za a kori waɗannan, su suka bijire suka nuna cewa a ma haka bane, ya ce duk yadda za ku yi ma haka nan, ba abin da za a yi musu, dole za a ba su zauna. Ya tsawatarwa su malaman nasa masu kansu, ya ce duk kuma abin da suka kawo na rashawa ku miƙa musu, su tafi da shi su koma su mutanen Makka. To kaga shi ma zai faɗo cikin waɗannan ko ya nuna waka tilawati, ya karanta littafin Allah Injila yadda ya cancanta a karanta, son zuciya bai makantar da basirarsa ba, sai ya zama da aka karanta masa Alƙur'ani sai ya ce ai Alƙur'ani ya yi muwafaƙa da abin da yake ainihin a littafin da ya sani, shi ne ya yi imani. ya musulunta ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da bai zo ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu manzo Allah bai hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai murasala sakunni tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi abubuwa shi ya yi annabi hatta auren ummu habiba matarsa yar abu sufyan ai shi ya daura wa domin mijinta na farko da ya hijira can shi ya je ya rida shiga addinin kristoci da rashin sa'a sai ta zauna a can din yana kula da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mata gata to shine yasa ainin aka ainin daura aure a can sannan aka kai ta can Madina gurin sa idan akwai maganganu da yawa da aka yi akan wannan to saboda haka dai wa'annan sun imani da abinda suka sani shi yasa suka miƙa wuya suka musulunta wa man yakfur bihi to amma wanda ya kafir cewa alqur'ani ko littafin da aka saukar da shi ya karkatar da wato ya kafir cewa littafin da Allah ta'ala ya saukar a taura injila bi an yuharifa ya karkatar da shi don alqur'ani ba za ya karkatar da shi ba ba za ya canza ainihin hukunce-hukuncensa ba sai dai a yi fassara mara kyau a yi tawili amma ba za a iya canza ayoyin a ce ga wannan aya madadin wancan ba to wa'anda suka yi wannan fa ulaika humul khasirun wannan su ne tabaku lima sayrihim ila nari mu'abbadati alayhim domin za su koma zuwa ga wutar jahannama wacce aka tanada musu har abada a takaice dai duk wanda Allah ya bashi ilimi kuma ya zama ilimi mai amfani ya samu to wannan zai karanta littafin da Allah ya bashi sanin da Allah ya masa karatu na amana karatu don neman yardar Allah ba zai amfani da karatun ba domin biyan wata bukata tasa ko biyan bukatar waɗansu don neman wani abu ko wata ɗaukaka ta duniya wannan shine abin da yawa cikin Yahudawa suka yi sun karanta abin da suka karanta ko Nasara ɗin ma sun yi haka sun ga gaskiya amma sun ga cewa riko da gaskiya ɗin zai hana su samun wani matsayi ko samun wani abin duniya suka juya baya to amma masu imani da basira a cikinsu masu kyakkyawan rabo su ba su biya wannan ba sai suka yi imani irin su Abdullahi bin Salam shi ya saki son zuciya ya musulunta kamar irin shi ga shi Najashi ɗin kamar irin wannan tawagar ta waɗannan mutane na Yaman da suka zuka musulunta ba su saurari wani abu ba to an samu irin wa'annan sun san gaskiya kuma sun bi ta kuma har zuwa yau akwai wa'anda Allah ta'ala ke buɗa musu zakatansu bayan sun yi nisa a ɓatan kuma amma sai su yi nazari mai kyau sai su gane cewa akan ɓata suke sai su dawo su riƙe gaskiya to kaga wa'annan makomarsu tana da kyau amma wanda ya biye son zuciya bai imani ba to waɗannan makomarsu ita ce taɓewa ainihin shiga wutar jahannama har abada kamar haka mu musulmai mu ma wanda duk Allah ya bashi sani na addini kuma amma sai ya ƙi amfani da wannan sanin ta hanyar da ta dace ya bi son ransa ya yi amfani da sanin wajen neman abin duniya wajen saɓa wa Allah to wannan ƙarshensa zai zama a haramta masa aljanna ne kuma shiga wuta akwai wani hadisi da Tirmidhi ya rawaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la ta'allamuhu illa li yusiba bihi arada min ad-dunya yace lam yurih rayat al-janna wato wanda duk ya koyi wani sani na addini wanda ake neman yarda Allah da shi amma bai koye shi ba wato sai dan wani abu na duniya sai dai neman duniya kawai ya da ce alqur'ani ya karanta shari'a amma dan su zama masa tsani zuwa ga samun ɗaukaka da kadarar duniya ya ce to wannan in ya yi haka to sai Allah ya haramta masa aljanna ya zan ko ƙamshin aljanna ba zai je ballanta ma ya shiga cikinta to kaga wannan abu ne wato in abu ya yi kololuwa kamar da ambata a baya kaga wani ya haddace alqur'ani amma ya koma yana tsafi da shi ya zama gawtaccen matsafi gawtaccen ɗan damfara wanda ba ruwansa da Allah ba ruwansa da ranar lahira ba ruwansa da wani abu kawai duniyanci da sauransu to kaga wannan bai martaba abin da Allah ya sanar da shi ba saboda haka ya zama kamar mutumin nan na Bani Isra'ila يرد عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين فبكرن تامس لبار متمنا daga bani Isra'il wanda muka bashi ilimi amma kuma muka bashi ayin Allah amma ya kwabe daga cikin su ya zamanto cikin batattu shedan ya bi shi kuma ya zamanto cikin batattu dogon kissa kaga ai ya juya ma annabi Musa ya juyawa ilimin sana addini ne ya koma a bayan masu mulki masu duniya dan ya samu abinda zai samu a gurin su sai Allah ya la'ance shi karatu na zan bai amfani ba dai ne daga hanyoyi na marketing iblis akan mutane kuma duk wanda zai yi hakan sai shedan ya raya masa cewa ai duk da hakan da yayi yana nan dai a matsayin sana mutumin kirki shaka zai dauka cewa ai tunda dai yana karatun tunda kullun bai da aiki sai karatun bai da wani abu sai ilimin to ai bai da za a yi kuma a ce ya daidaita da wanda ba masu ilimi bane haka shedan zai dinga raya mutum kamar wanda zai yi sallah bai iya ta ba ba rukunanta ba sharadanta sai ce ai tunda dai yana sallar kan yawa bai da za a ce kaman baya sallah ne to kaga duk wannan abubuwan hanyoyin da shedan ke kama mutum karshe sai ya shiga halakar da ba zai iya fitowa ba sai ya kyale shi Allah ka raba mu da sharrin shedan ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'il sannan gerin bayani din sai ya koma ya juya zuwa ga bani Isra'ila wato kai ka ce ana kiran su zuwa ga musulunci ne kira na karshe faqala Allah ta'ala ya ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il wato ana nufin Yahudawa kenan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna da ni'mata baiwata da nayi ta akan ku Allah ya daukaka su ya yanta su daga zillar bautarwa da cutarwa da su fir'auna da jama'arsa suka ainin sa su a ciki tsawon zamani Allah ta'ala ya yanta su daga wannan halaka fir'auna da jama'arsa kuma ya saukar da littafin at-taura kuma ya aiko annabawa manzanni da yawa a cikin su tun daga annabi Musa alaihi salam annabawa da yawa Allah ya yi musu ni'ima da littattafai da yawa ya ba su mulki da yawa ya ba su ilimi da yawa ku tuna da ni'imata da nayi akan ku wa anni faddaltukum alal alamin kuma lallai cewa ku tuna da cewa na fifita ku akan talikai na zamanin ku ba su kai ku ilimi ba da daraja da baiwa ba ko da kaluma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi su amma dai al'ummomin zamanin su Allah ya fifita su akai to ana tuna musu cewa su gode wa Allah akan wannan ni'ima da ta gabata su dora ainihin yanzu ni'ima babba ta shiga addinin musulunci kada su yi butulci in sun juya wa addinin musulunci a baya to sun butulce wa ni'imomin ba na baya kuma wannan zai zama yankewar wannan albarka yankewar wannan falala karshe sai tsinuwa ta biyo baya kuma abin da ya faru akan su kenan ga waɗanda ba su yi imanin ba wattaqu ku ji tsoron yawman wata rana da za ta zo ku ji tsoron ku kiyaye wata rana da za ta zo la tajzi nafsun an nafsin shay'a wani rai ba zai wadatar da wani rai da komai ba a cikinsa ranar tashin alkiyama kenan wala yuqbalu minha adlun ko ba za a samu karbi wata fansa ba idan mutum ya zo ranar tashin kiyama ba shi da imani ya zo da kafirci to da zai mallaki ko menene a duniyan nan a ce duk duniyan nan gabaki ɗayanta mallakarsa ce ko ma ninkinta amma a ce zai bayar don ya fanshi kansa daga azabar Allah Allah ba zai karɓa ba ba wani abu kawai da zai mutum zai fanshi kansa da shi kafiri zai zo ya fanshi kansa da ko menene in zai samu to amma Allah ba zai karɓa ba ayi dai wannan alqur'ani su tabbatar da wannan Allah ba zai karɓi wata fansa ba mutum zai so da a ce hatta ƴaƴansa da matansa da ƴan uwansa da duk mutanen duniya inda na sani a ce bayar da ku mutu daga azaba ba zai yi ba kuma da an shi ka tabbatar wala tanfa'u shafa'atu kuma ceto ba zai amfani shi wannan ran ba wanda bai imani ba ake nufi ko da a ce yana da wani makusanci nasa mai babbar daraja amma shi dai bai imani ba misali annabi Ibrahim alaihi salam da mahaifinsa Azar annabi Ibrahim alaihi salam shine khalilur rahman shine manzo Allah mai daraja ta biyu a cikin manzanni da ma bayin Allah mutane bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mai daraja kamar sa amma mahaifinsa bai yi imani ba kuma ba zai iya ceta mahaifin nasa ba kamar da ayoyin alqur'ani da hadisi suka tabbatar a gani haka nan annabi nuh alaihi salam shekara 1150 yayin yana wa'azi Allah ya kira shi innahu kana abdan shakuran bawa ne mai yawan godiya ga Allah amma ta da duk wannan dawainiya da yata cikin addini ɗansa da bai musulunta ba ya halaka ka gani lokacin da aka zo halakar da su ya halaka to haka nan annabi nuh alaihi salam da shi kansa annabi nuh matayensu sun halaka saboda ba su yi imani ba kuma ba za su iya cetonsu ba a lahira ceto Allah yana yi zai yi shi ne zai izinin ceto ne ga masu imani zuwa ga masu imani mumini yadda je a wurin Allah da ya zama dan aljanna Allah ya yarda da shi a ranar alkiyama to shine Allah in yayi masa izini sai ya ceci wani mumini mai laifi wanda shi ya cancanta a sashi azaba saboda laifinsa amma saboda kusaci da rahmar Allah da ya so da wannan din mai laifin sai ya ba da izini da shi yadda jan muminin ya ceci wannan muminin mai laifi amma komai ya zamanto duk yawan darajarsa da kasancewarsa yadda je a wurin Allah ba za a masa izini ya ceci kafiri ba ballantana a ce kuma kafiri ya ceci kafiri shi ma bai tsira ba balle ya tsirar da wani sai wanda ya tsira mumini shi Allah zai wa izini ya ceci mai laifi wato mumini madadin a saka shi a azaba ya kone daidai yawan zunubinsa to sai a fasa wannan a hutar da shi a kai shi aljanna to Allah zai yi wannan ga mumini amma kafirai ba za su samu wannan ceton ba ayoyi irin waɗannan wato famatan fa shafa'atu shafi'in duka wannan ga kafirai ne amma shafa'a sabita ko musbata ita ce ta masu imani zuwa ga masu imani da yardar Allah wallahu yunsaruna kuma ba za a taimaki mutane ba daga azabar Allah wanda duk ya cancanci azabar to in Allah ya ce azabtar da mu ba wanda ya sai ya ce ba haka ba waɗansu abubuwan bauta waɗansu dawagitai waɗansu da aka ta'allaka da su duka ko da sun yi da'awar za su kare din ba za su kare ba wa qala allazina kafaru tabi'u sabilana walnahmil hadayakum ko wa ma bihamilina min hadayakum min shay'in wa innahum lakazibun suka ce ku dauko ku bi hanyoyin mu za mu dauke muku zanuban ku Allah ta'ala ya ce ba za su dauke zanuban su ba ba wanda ba za su dauka ƙarya suke ranar tashin kiyama kowa zai tashi hufatan uratan gullan kowa anin mabukaci ne kowa matalauci ne kowa anin ta kansa yake yi saboda haka ba za su tsirar da kansu ba balle su tsirar da wasu kuma Allah ta'ala kamar da muka ce bai ba da damar wasu masu nagarta su ceci marasa imani ba to kaga ashe wanda duk aka masa hukuncin azaba to lallai ne wato azabar kawai a cikinta zai dalmaya wannan ma ƙarin bayani ne akan abinda su misali banu Isra'ila in suke a kansa na cewa sun karanta littafin Allah amma ba su yi aiki da shi ba ba sa aiki da shi suna yaudara kansu suna ɓata suna ɓatarwa to su kiyaye wannan su tuna da baiwar da Allah ya yi musu a baya su musulunta su yi imani su tsaya akan gaskiya shine addinin musulunci in ba su yi haka ba kuma to su sani fa ranar tashin kiyama ba wani wanda zai tsaya ma wani da komai ba wanda zai kare wani yawwa in mutum ya zo yana kafiri ranar alkiyama to ba wani abu zai kare shi yawma la yanfa malun wala banun illa man atallahu bi qalbin salim ranar da dukiya ko yaya ba za su amfanar ba sai dai wanda ya zo da imani to kaga in mutum ya zo babu imani to ba za a karɓa masa wani abu ba mai cetonsa ba mai kare shi ba mai maganta masa wani abu kaga mutum ya yanke wa kansa mummunan shawara ya yi wa kansa mummunan tanadi a duniya a lokacin da ya ki aiki da abin da ya sani ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga bin rairan waɗannan hanyoyi na ahlul kitabi da makamantansu a gaskiya ta bayyana amma a ƙibinta a karanta gaskiya a take ta domin waɗansu zarafofi ko muradai na duniya wanda za su shige muna roƙon Allah ya haska zukatanmu da hasken shari'a ya tsare mu daga ɓata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين واجعلنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وجنبنا جبتنا ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.